Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa Beta 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta yanar gizon mu a VOA Hausa ko kuma a fada sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Dauda
da ni Daula Salim.
To a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi da wasanni har ma da kasuwanci. A yau 7 ga watan Disamba shekarar 2018 muna tafa da wata tattaunawa akan batun tukin jirgin sama a Najeriya da kuma rawar da wata kungiya mai zaman kanta ke takawa a kasar.
Haka ne Maryam, kin san yau ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tuna da muhimmancin harkar sufurin jirgin sama. Dan haka ne muka ce a yau ba za a bar mu a baya ba. Bari mu tuntubi shugaban makarantar kwalejin horas da tukin jirgin sama a Najeriya da ke Zaria. Bayan haka ma Maryam ta tattauna mana da wata matashiya da ke da kungiya mai zaman kanta wadda ke tallafawa wajen samar da tsaftataccen ruwan sha ga mutanen karkara.
Yanzu bari mu je ga tattaunawa da Daula ta yi da Captain Muhammad Abdulsalam, shugaban kwalejin horar da tukin jirgin sama a Najeriya.
Salamu alaikum.
Amin alaikum salam.
To yau shirin namu na yau da gobe shirin matasa, bakoncin wa muka samu?
Sunana Captain Abdulsalam Muhammad, shugaban makarantar ake koyawa mutane harkar aikin jirgin sama a Zaria.
To Alhaji Abdulsalam, barka da shigowa. In kamar yadda muka sani, yau ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da komin domin ai bikin harkar sufurin jirgin sama. To dan haka ne muka ce bari mu tuntube ka domin mu ji yanda wannan harka take a Najeriya, mu ji yanda makarantan ku suke da tarihin komai, tarihin jirgin da yanda kuke koyarwa da daliban da kuke samu da yanda kuke yaye dalibai.
So ita dai wannan makaranta ta mu yanzu ta kai shekara 53 da kafata. Haɗin gwiwa ne tsakanin Majalisar Dinkin Duniya din da gwamnatin Najeriya lokacin da aka yi shawarar cewa kamata a kafa makaranta irin wannan domin horon mutanen da za su yi aikin jirgin sama. Kuma alhamdulillahi ba mu ba da kunya ba, kusan duk ma'aikatan masu aikin jirgin sama da masu tukawa da masu gyaran shi da masu ba su hannu a sama kenan, kusan duk na kasan nan a Zaria aka koya musu.
To ya batun ɗaliban, akwai wani hanya ce da ya kamata ko mataki da ya kamata kamun mutum ya shiga makarantar ko kowa ne zai iya shiga makarantar nan?
Akwai sharuɗa da ake bi sai ya gama sai in kaman kwas-kwas ɗin da muke da su suna da dama. Akwai waɗanda in ka gama secondary school ne za ka iya shiga, waɗanda kuma sai degree za ka iya shiga. In ka fito za a ba ka latin irin na wannan kungiyar Majalisar Dinkin Duniya, don wanda duk inda ka je a duniyan nan za a iya karɓan shi, a gane shi, a ba shi daraja shi. Yaranmu 'yan makaranta duk waɗanda suke so in dai suka zo suka yi jarabawa suka ci nasara muna ɗaukan su. Kuma makarantar da yake gwamnati ce ta kafa, an rage kudin makarantar yadda mutane za su iya samun daman shiga ba sai ko yayan masu arziki ne ba.
To kaman shi wanda ka ce wa'inda in sun gama secondary ne suke shiga, kaman wani tsawon lokaci ne ake kammala da ka shi ne zai baka ikon kai tukin jirgi?
Yana daukan kaman shekara biyu. Kafin mutum ma in ya fito za a bashi lasin da zai tuka jirgin sama. Amma lasin din hawa-hawa ne. To ya fito za a baka lasin din za ka tuka kananan jirage. Har sai kuma ka koya ka kware can in ya so duk inda ka je aiki su kuma sai su tura ka ka je ka koyi nasu jirgin. Doka jirgin sama duk jirgin da za ka tuka sai ka je ka yi nazari a kai sai an koya ma kafin ka zo ka tuka.
To kaman ɗaliban da kuke ɗauka akwai adadin ɗaliban da ake ɗauka ko ba wani adadi dai?
Ne adin ita ce take kula da tsare-tsaren da ake bi na duk kowane makarantu. So su a abin da suke bukata shi ne kada ya wuce mutum 20 a aji daya.
Kowane semester ko a shekara?
A mu ba ma semester. Kaman shekara ake nan.
Shekara-shekara ne ake ɗauka?
Amma wani lokacin yana wuce haka domin sai mun gama da waɗanda suke ciki ba su gama ba za mu jira sai sun gama tukuna kafin mu ɗauki wasu. Wani lokacin muna tangarda kaman ko hazo kaman yanzu ma yau da nake miki magana an mun tashi da hazo a arewa a Kano da Zaria din. To ɗaliban mu samu daman yin aiki ba. Irin wannan yana da mana abin ya wuce yadda aka tsara. To irin wannan in ya faru sai mu jira sai sun gama tukuna kafin mu ɗauka ba bidin.
To muka koma ɓangaren tun da ka yi magana ka ce dai ana biyan kuɗin makaranta amma dai a farashi mai sauƙi. Amma to farashin mai sauƙi irin wanda kowane ɗan talaka zai iya yi ne ko ne farashin mai sauƙi tsaka-tsakiya?
Zan iya cewa tsaka-tsakiya amma ɗan talakan ma zai iya domin ai gwamnati tana biya abin da ake kira scholarship. Sai so gwamnatocin jihohi da na tarayya da kuma kamfanoni suna da turo ɗalibai su biya musu in sun gama karatun su je su yi aiki da su.
To wani sharaɗa ne ɗalibai ya kamata a ce sun bi wajen samun wannan scholarship din? Akwai wani abu da ya kamata suke da shi ko ilimin su ne ko me yake sa suke samun scholarship din?
Da kafin ma a dau wani ɗalibi da zai yi wannan karatun akwai jarabobin na secondary da ya kamata ya ci na fannin kimiyya turanci da tsari. Ya ci wannan ya zo muka za mu kira shi ya zo ya zauna a Zaria don za mu yi masa jarabawa mu tabbatar cewa ya cancanta. Wannan jarabawa kuma har da ta gwada lafiyar mutum. Domin a wannan fannin aikin ana gwada lafiyar masu aikin jirgin sama wani lokacin duk wata shida ko kuma duk shekara. In mutum bai kai shekara 40 ba duk shekara ake yi. In kuma ka wuce shekara 40 duk wata shida za ka koma wajen likitoci tabbatar da lafiyar mutum. To duk wannan sai mun tabbatar da yana da cikakkiyar lafiya kafin ma mu ɗauke shi. Ke shi kuma ya je ya sami gwamnatin jihar ko kuma kamfanin ya nuna musu cewa ya samu nasara an dauke shi yana son su biya masa kuɗin makaranta.
To idan ɗalibai sun gama makaranta ya maganan samun aiki a ƙasar mu Najeriya?
A halin yanzu akwai irin waɗannan da dama da ba su da aiki saboda yanda yanayin ayyukan ya zama. Amma yanzu abubuwa sun fara gyaruwa, kamfanonin sun karu kuma sun karu jirage, saboda haka irin waɗannan ɗaliban sun fara samun aiki. Kuma in gwamnati ta kafa wannan kamfanin ƙasa da ake so a yi shi ma zai gyara abin za a samu ayyuka da yawa.
To cikin ɗalibai ana samun ko mata da yawa da suke karanta wannan fanni?
Akwai mata har a cikin masu koyarwa ma a Zariyan muna da mata. sai dai yawan matan ne da kai na mazan ba kila a cikin maza goma a samu ɗaya ko biyu.
To amma kuma idan muka koma batun kalubale, kuna dan samu akwai matsalolin da kuke fuskanta na kuna bukatan a ƙara inganta makarantar ko duk abubuwan da kuke bukata kuna da su kuna samu?
Hata kin san da yake abu ne na gwamnati tilas mu nemi abu. Kuma alhamdulillah wannan gwamnatin ta taimake mu sosai. An karo mana jirage, an kuma bude ma ana cikin gina yanzu wani fannin na horon masu kashe gobara ta jirgi. Wanda duk babu irin shi a Afirka ta yamma. Sannan dama dai irin kalubalen da ake samu kamar rashin man jirgi da yake man jirgin da muke da shi amfani da shi daban da jiragen Afirka. Yanzu wannan gwamnatin sai aka yi shawarar gara a canza ma jiragen a sai waɗanda za su rika amfani da mai ɗaya na jiragen fasinja inda shi ne an fi samun shi kuma ya fi sauƙi.
Idan muka koma ta ɓangaren gwamnati, ban san ko kana da masaniya ba ko kana da abin da za ka ce, ɗan kwanakin baya akwai lokacin da aka ikirarin cewa Najeriya za ta dawo da tambarin jirginta wanda ake kira da Nigerian Airways domin jigilan fasinja. Ko kana da wani masaniya akan wannan lamarin?
Eto zan gyara ba, Nigeria Airways din ba ne zai dawo. Nigeria Airways ta mutu ba za ta dawo ba. Sabon kamfani ne ake so a kafa, kuma maganar na nan har yanzu. Kurin abin da aka canja shi ne da an ce ana so su fara wannan watan, amma abubuwan da za a yi suna da yawa ba a kammala ba saboda aka shi yasa aka dakatar da dagawa a wannan watan sai shekara mai zuwa insha Allah za a yi. Kuma an yi sai gyara abubuwa da yawa na fannin zirga-zirgar jirgin sama a wannan kasan.
Kuma kana ganin zai farfado da tattalin arzikin kasar?
Insha Allah, kin san daɗin zirga-zirgar jirgin sama ba kaɗai ba fasinja ba ne ba kaɗai da suke shiga jirgin sama. Kin san masu yawon zuwa kallo kuma da kuma yana kare tattalin arzikin ƙasa, inda ba sai kaɗai masu aikin jirgin sama ba. Akwai waɗanda za su su kuma 'yan kasuwa kamar masu ba da mai, masu ba da abinci, masu abu kurare da yawa da kuma nan baki bayan misali kamar Dubai. Inga ai wannan kamfanin su na jirgin sama shi ne ya kara wa bunƙasa tattalin arzikin ƙasan da kuma yawan mutane da suke zuwa ƙasan. Muna gani mu in aka bude din zai jawo mana haka.
Kimbiya ta seke soyayyar mu har abada, ko rana da wata sun daina haske. Kimbiya ta seke soyayyar mu har abada. I love you baby, sarauniya baby, I love you baby, soyayyar mu har abada. I love you baby, sarauniya baby, I love you baby, soyayyar mu har abada. Samu iya kekewa duba yarin ya san kowa, kina baiwa amana amanar zuciyata. Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. No, no, no. Aji ya ki ganta ta ce sarauniya ta, ai bimbiya ta na dano na zuciyata. Wanna show her to the world, tell everyone of our love. Our love is here to stay. duk love na dubara na da wata suna da haske kimbiya ta seke soyayyar mu har abada kura na da wata suna da haske kimbiya ta seke soyayyar mu har abada I love you baby.
To madalla Maryam Kinji hiran da muka yi da Captain Muhammad Abdulsalam shugaban kwalejin horas da tukin jirgin sama a Nigeria
kwarai da gaske daula kuma
muhimman batutuwan da ya fadi wanda akwai matasa da yawa da suke da sha'awan aikin tukin jirgin sama amma maybe ba san hanyar da za su bi su karatu
to ai gani suke yi abin yayi masa nisa sosai kin gani ma yau na karu saboda sai yau na san ashe akwai kwasa-kwasai wanda zaka iya fara daga matakin secondary da kuma bayan ka gama degree da zaka iya shiga ka koyi abubuwa da dama da fatan matasa za su ji wannan bayanan kuma za su amfani da su
kuma haka ana kuma bada tallafi gwamnati na bada tallafi kuma yace ma akwai kamfanoni masu zaman kansu da suke bada tallafi ga matasa to matasa mata da maza duk masu sha'awan aikin tukin jirgin sama sai ku garzaya zariya a dage a tashi tsaye a nema
to kuke ma zaki dan taba ni
to ai gaskiya kam sai ina da tsoron jirgi gaskiya ba zan iya ba
amma kike shiga ki tafi wani
kullun in na shiga da ku ka ake sauka
ah lallai kam
to madalla yanzu bari mu kuma koma yanzu bari mu kawo muku tattauna da Maryam Tayi da Aisha Bello Tukur mai wata kungiya mai zaman kanta da ake kira da Obas Global amma an ce waka bakin mai ita tafi dadi ga Aisha
na hada gidauniya ana ce mace Obas Global Solution muna ina zama a Lagos to office ina a Lagos yake amma duk muna aiki a gaskiya all parts of Nigeria muna yi a arewa muna yi a kudu
din nan kuke gudanar da ayyukan ku a arewa da kudu
muna da ayyuka a arewa da kudu a arewa muna yin studiyoyi muna yin boho a kauyuka inda ake bukata
to ita wannan
tunda aka fara abin da na Boko Haram a cikin duguri kuma muna taimakon ƴan hijira ƴan IDPs kenan muna samun relief materials
kayan agaji
a can kayan agaji a cikin duguri da su Adamawa
Allah sarki to ita wannan gidauniyar ita wannan gidauniyar menene makasudin ta ainihi dan me aka kafa ta dan ta dinga gina rijiyoyi ne ko samar da ruwan sha
yawa to gaskiya da muka fara wannan gidauniyar gaskiya ainihi dan mun san cewa ana bukata yawanci a arewa inda ake samu ba a samu ruwa yana wuya to mun san cewa rayuwar mutane idan baka da ruwa a rayuwanka ba rayuwa
wannan haka
ne mun san cewa kuma duk wanda ya gina rijiya ya gina boho kamar su da kasar jariya ce to ainihin musamman dalilin yadda muka fara kenan amma kuma su gaskiya tunda muka fara mun zo mun ga cewa kuma akwai matsala a wurin health akwai matsala
kiwon lafiya
makarantu kiwon lafiya akwai matsala a makarantu akwai kuma matsala ga wurin taimakon mutane wurin taimakon mata
kamar waɗanne irin matsaloli ne musamman mata ke fuskanta da kuka gano
to abinda muke yi yanzu akwai wani initiative da muke ci mishi August Trainion
wani shiri kenan
abinda muke yi muna sai mu samu mata haka da suke nema su dan yi sana'a ko kuma wanda ainihin sun dan fara sana'a amma kuma ba su da kuɗin da za su ci gaba da sana'a to sai mu kaman muna dan ba su kaman taimako ɗan finance haka
dan jari
sai mu taimaka musu dan jawo jari sai mu ba su kuɗin jari mu ba su kaman 6-9 months haka
wata tara
samu dai at least ne kamar yawa kamar wata tara dan business din su yayi karfi to kudin jarin da muka ba su bayan sun samu sun dan business din su ya kai ga wani stage sai su dawo mana da kudin amma ba interest ba komi.
Sai dai kawai su dawo muku da uwar kuɗin riba kuma ta saci. Daga nan sai su kuma su ci gaba da juyawa.
Daga nan yawa su ci gaba da juyawa. Kuma in sun haka sai kuma mu je kuma to the next, mu samu kuma next batch of mata kuma mu taimaka musu.
Ka ba a wani matakai yanzu kuke kama a wani matakai kuke gudanar da ayyukanku a gwamnatin tarayya koko in ce a Abuja koko a jihohi ko a kananan hukumomi?
Ya alhamdulillah muna yi a different levels.
To
most of the time muna yi a kaman kauyuka sai kuma muna yi a local government
kananan hukumomi
sai kuma abu yawa sai kuma kaman wannan shekara mun zo mu yi partnering da Lagos state government.
Kun watakan kun yi haɗin gwiwa kun yi haɗin gwiwa kenan da gwamnatin jihar Lagos
tare da Lagos kuma ana yi malaria day
kamar me kuka yi a wannan ranar wani shiri ne kuka fada
a ranar eh mun shiri mun je mun yi testing mutane mun yi malaria testing
kuma su gwaji
da mun bada mosquito net. Ma mutane.
A ina kenan kuka yi wannan gwaje-gwajen?
A wannan a Lagos muka yi. Mun yi a Kano a kwanakin baya kamar shekara biyu haka da ya wuce mun yi project a Kano kan shi na malaria din.
To kin ga kin taba wani batu mai muhimmanci yanzu a Najeriya da ake fama da shi batun masasarar cizon sauran nan ta malaria. Kamar wannan gidauniyar taku ta wani hanyoyi ne kuke gani za iya magance ko kuma a kiyaye rayukan mutane daga wannan masifar cutar?
A cikin malaria day project inda muke banda mosquito net inda muke muna wayar da kan mutane. Wanda abubuwan da ya kamata suna yi abubuwan da ya kamata suna yi ba suna kwana cikin gidan sauro
yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar ke
yawa yadda za su kare kansu daga cutar.
To wannan gidauniya taku yanzu tana ƙara faɗaɗa kenan kuna samar da ruwan sha ga wurare kuna kuma aiki domin yaƙi da cutar malaria sannan kuma kuna taimakawa kuna ba mata jari bayan haka akwai kuma wasu abubuwa da ita wannan gidauniyar ke yi kamar ta wani ɓangare kuke taimakon 'yan gudun hijira?
To muna taimakon su da kayayyaki akwai kayan sawa kayan ciyarwa da lokacin sanyi. Muna samu barguna bargo mu tura musu kwanaki ma da aka dan samu dan problem da yara
aka samu matsala
don ba abinci na malnutrition.
To
muka samu irin koko wanda ake yin shi da
gyada
nutrition sai yawa da su gyada da su abubuwa da
aka haɗa
yawa sai muka tura musu na yaran su samu su sha don su samu karfin jiki su samu lafiya.
Allah
sai kuma a under education kuma
ta fannin ilimi kenan
duk ne yawa kun duk irin da ci ya da kuma makaranta su samu musu jiki da na makaranta su san su bayro su exercise su haka sai kuma yan secondary school wanda za su yi exam jarabawa na shiga jami'a sun samu mun samu musu su textbooks da abubuwa da zai taimaka musu da za su samu su preparing na exam
sai shirin jarabawa kenan.
Jarabawa
haka Allah sarki. To ita wannan gidauniyar ta Overs Global na ji an ce global kuma a turancin aka ce global kamar ƙasa da ƙasa kenan to kuna zuwa wasu ƙasashe ne ko kuna kan hanya?
Ba ma zuwa wata ƙasa amma muna insha Allahu ai komi da lokaci muna tunanin gaba cewa ai dole komi zaka fara ka fara daga gida
haka
yanzu mun fara daga gida muna duk wa'annan ayyukan to insha Allahu muna tunani wata rana kuma sai mu shiga duniya kuma.
Wannan haka yake. To tun farko ma me ya baki ra'ayi ko kwaɗayin ki buɗe wannan gidauniyar?
Gaskiya tun da nake yarinya ni ga abin da nake so ne ina so in zama likita. Kawai Allah kawai ya samu taimakon mutane a cikin zuciyata. Amma sai kuma da na samu na je makaranta kuma sai ban samu na je na yi.
Baki samu kwas ɗin likita ba.
Samu na ma samu amma kawai sai Allah cikin ikon shi sai ban zo kuma kawai na yi bane.
Me kika karanta da kika je jami'a?
Sai na karanta da je jami'a sai na je na karanta business administration. Amma kuma tun da abin da tunanin na kawai son taimakon mutane ne duk kawai yana cikin zuciya na kawai sai na ga to kawai to tun da ban samu na je na zama likita ba to ya kuma zan iya taimakon mutane. To shi ne sai na ce to bari in buɗe wannan in samu ina taimakon mutane.
To na san dai buɗe gidauniya kamar irin wannan akan fuskanci ɗan matsaloli kamar waɗanne irin ƙalubale kika fuskanta?
Yanda rayuwa ke komi dai yana da ɗan matsala. To wata sa'i ne da ka zo kana ka ga abu kana so ka yi amma ba lalle kana da enough kuɗi da za ka samu ka yi ba. Wata sa'i kuma kafin ka zo ka samu ka je kafin ka samu ka shiga kamar ko local government ko cikin community din kafin ka samu ƙauyuka ka je kafin ka samu kai masu magana kai masu bayani cewa kai fa ka zo ne ka taimake su tsakaninka da Allah ba wai wani abu kake ci daga wurin su ba. Sai kafin su yarda cewa lalle kai ba dan siyasa ba ne ba wai siyasa za ka zo ka yi ba kuma ba wai wani abu kake ci a hannunsu ba. Wata sa muna dan samu dan matsala da su ina kafin har su yarda cewa sun kani cewa gaskiya ito taimakon community for me.
To kin ma taɓa wani abu mai muhimmanci batun kuɗaɗen gudanar da harkokin gidauniyar? Kama kuna samun taimako ne daga wasu wurare ko ku ta yaya kuke tafiyar da ayyukan ita wannan gidauniyar?
To kamar mu gaskiya idan za mu yi in muna neman taimako muna sa taimako akan kowane project da za mu yi. So idan za mu yi project sai mu je mu samu ko kamfani ki da 'yan uwa da abokan arziki mu ce masu to fa gashi abin da muke so mu yi da Allah muna dan neman taimako. In za a iya dan ba mu dan gudunmuwa.
Sai kuma a ba ku. Kukan nemi taimako daga gwamnati?
Gaskiya ba mu taɓa neman kuɗin daidai daga gwamnati ba.
Ko da yake gashi yanzu kin ce kun haɗa hannu da gwamnatin jihar Lagos.
Ni mun haɗa hannu da hannun jihar Lagos amma ba wai ba maganar kuɗi ba ne ya haɗa mu. Maganar yanda za a haɗu tare a yi taimako ne mutane. Harkan taimakon su ne suka ba mu goyon baya suka ba mu ma'aikatansu. Ba mu ne ma muka je muka ce mu ga mu ga mu ga aikin mu ga abubuwan da muke yi kuma ga abin da muke bukata mu. Suka karɓe mu da hannu biyu suka tambaye mu me da me muke bukata muka ce musu muna neman support din su ne muna so su haɗa mu da masu aikin su. Su taya mu don mu samu mu wannan aiki su samu mu taimaka mutanen Amurka.
Sanada
nke na kuka ni ma sai kisa na kuka nke na damuwa ni ma sai ina damuwa farin cikin ki nawa ne cikin cikin ki nawa ne all over you universe nobody be like you saronia ke je tawa soya ke te dawa every time when I see your face it is sweet me for body it is sweet me for body baby no wonder I know the peace sleep we know they by my side we know they by my side soya
Badalla hirar da Aisha Maryam Dauda ta yi da Aisha Bello Tukur wata shugaban kungiya mai zaman kanta da ta yi kwanakin baya ko Maryam
haka ne
to jama'a kada dai mu shiga abin da mun ce yau har da fa nishadi goma mu bari mu shashakata dan a ji dadin hutun karshen mako lafiya. To jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ta taimaka mana ta bada umurni wajen hada wannan shirin Julie Lester Gresham da engineer mu na yau Mr. Patrick da abokiyar aiki da ta yi gabatar da wannan shirin
Maryam
Dauda.
Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma wani sati idan Allah ya sake dawo da mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Baby Katie, when you're my sweetheart, Baby Katie, take our heart, Katie.